Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Daya daga cikin manyan kwamandojin sojan Riek Machar, mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu na farko, an mai gurbinsa bayan da Machar din ya batan dabo a cikin farkon wannan watan. Machar din ko ya haka ne saboda tsoron kar sojojin tsohon abokin gabarsa shugaban kasa Salva Kiir Sohail Kashi. Bukatar mai gurbinsa da wani cikin sojojinsa ko kuma goya bayansa ya taso ne jiya Asabar bayan da ya gaza cimma wa'adin sa'o'i 48 da shugaba Salva Kiir ya bashi na ya dawo babban birnin kasar su ta Juba. Kiir ya ce yana kira ga Machar da ya dawo duk inda ya shiga domin su ci gaba da aikinsu na samar da zaman lafiya cikin al'ummarsu. Bayan an kwashe kwanaki ana bata kashi tsakanin magoya bayan shugaban kasan da mataimakinsa, wanda ya dalilin mutuwar mutane akalla 300 kana da dama suka ji rauni daban-daban. Tun dai daga lokacin da fadan ya barke aka daina ganin Machar a bainar jama'a domin ko ya bar babban birnin kasar ta Juba. Machar dai ya ce ba zai dawo cikin babban birnin kasar ba sai wata kasa ta hatsuma bakinta, kana ta ba shi tabbacin cewa baya cikin hadari idan ya dawo. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin da aka kai a jiya Asabar a Kabul, babban birnin Afghanistan, inda mutane 80 suka mutu, kana wasu 231 suka samu rauni daban-daban a lokacin da wasu bayan Allah ke zanga-zangar lumana. Sanarwar da ta fito daga ma'aikatar cikin gida na kasar ta ce mahara uku ne suka kai ma masu zanga-zangar hari. Mahari na farko ya samu nasarar tada bom din da ke jikinsa, na biyu kuma kore tada bom din kansa ya kashe, sai na ukun wanda jami'an tsaro suka yi nasarar halbewa. A cikin wani sako ta hanyar gizo ta yanar gizo da kungiyar ta IS ta ruwaito, tana cewa ita ce take da alhakin kai wannan harin. A cikin jawabin kungiyar ta ce ta kai harin ne da niyyar jawa 'yan kabilan Hazarat kunne, wanda yawancin su mabiya Shia ne kuma da su ake hada hannu da baki da gwamnatin Syria ana kawai kungiyar ta IS hari. Sai dai masu kula da al'amuran da kan je su komo sun soki kasar Iran da cewa ita ce ke haddasa duk wannan abin, domin ko ita ce ke horar da wasu mutane daga cikin miliyan 3 'yan kasar Afghanistan din da take daukan dawane su a sansanin 'yan gudun hijira da take hada su da sojojin Syria domin su taimakawa sojojin gwamnatin kasar ta Syria. Shugaban kasar Afghanistan dai Ashraf Ghani ya Allah wadai da wannan harin. Taron wata-wata da kungiyar 'yan India da ke New Hampshire na wannan karin ya rikide ya koma na batun siyasa, domin ko daga farkon taron har ƙarshensa batun zaben Amurka ne aka tattauna. Wasu daga cikin batutuwan ko da suka tattauna a kai sun hada da cewa duk wanda za su zaba to ya zamanto wanda yake ganin kimarsu ne, inji shugaban nasu Bolaji Radhakrishnan. Suka ce zaben wannan shekaran zai fi waɗanda suka gabace shi burgewa, domin ko ga bisa dukkan alamu mace na shirin zama shugaban ƙasa Amurka, inji ɗaya daga cikinsu wato Jasmine Pandit. Ba mamaki domin ko dewan India da ke Amurka suna goyon bayan jam'iyyar Democrat ne, domin ko kowane jam'iyyar ta tsaya dan takara shine za su jefa kuri'a, domin sun ce 'yan jam'iyyar sun fi sassauci game da manufofin Amurka na shige da fice a ƙasar. A wannan bangaren kan jam'iyyar Democrat ta yi gaban Republican, inji Jasmine. Ta ce ita dai kam za ta jefa wa Democrat ne domin sun fi sauƙin kai kuma ba su da nuna bambanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mahaifiyar jakadan Amurka a ƙasar Libya da aka kashe shekaru 4 da suka gabata, wato Christopher Steven, ta yi kira daga kausan murya cewa Donald Trump ya daina amfani da sunan ɗanta wajen kamfe ɗinsa na neman shugabancin Amurka. A cikin wasiƙar da ta aikewa editan jaridar New York Times, Madam Mary Commande, ta ce ba shakka ta san ko Yesu Almasifu ba zai so ya ji ana amfani da sunansa ba cikin wannan kamfe ɗin ba, don haka tana fata za a gaggauta barin ambatar sunansa a cikin wannan kamfe. Sai dai kawo yanzu ba wani martani daga Donald Trump din ko kuma kungiyar kamfe dinsa. Shi dai Steven shi da wasu Amurkawa uku ne aka kashe a shekarar 2013 lokacin da kungiyar IS ta kai hari ta kona ofishin jakadancin Amurka dake Benghazi. Trump da sauran yan jam'iyyarsa ta Republican dai suna danganta laifin aukon wannan ne ga Hillary Clinton wadda ita ce sakatariyar harkokin wajen Amurka a wannan lokacin. Abin da suke cewa ko shine ta ki ta samar da wadataccen tsaro a ofishin kuma koda abin ya faru bata yi ya kokarinta ba na ganin ta cece su. Sai dai duk lokacin da suka tada wannan batu Hillary da aikatan harkokin waje suna sa kafa su fitali da wannan zargi. Domin kuwa ta kwamitin binciken da aka fa karkashin shugabancin jam'iyyar Republican sun ka samun wani abu da za su laka mata ya zama a matsayin laifi na cewa ita ce ke da laifi akan wannan al'amari. Wadda ake sa ran ta zama ya takarar shugaban kasa a karkashin tutar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton sun yi kamfe na farko a jiya Asabar ita da sanatan nan na jihar Virginia Tim Kaine wanda shine ta zaba ya zama mata mataimaki. A cikin kamfe din nasu sun karawa jama'a kwarin gwiwa ne wato Amurkawa suna cewa gaba za ta yi kyau inda suka soki kamfe din jam'iyyar Republican waɗanda yawancin mutanen da suka yi magana a kamfe din Republican din sun ce Amurka na dab da durkushewa ne. Madam Hillary Clinton ta gabatar da mataimakin nata ne a bayanan magoya bayan su a jihar Florida tana cewa ita da mataimakinta za su samarwa kasar makoma na gari domin su abin da za su yi shine gina gadar da zai ƙara danƙo zumuntar Amurka da sauran ƙasashen duniya. Waɗannan kalami ne nata tamkar martani ne ga ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump mai cewa zai gina katanga tsakanin Amurka da Mexico domin hana bakin haure shigowa.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa.
Na gama shi lokacin ina da 73 kenan da shekara 6 da ya wuce kenan muka gama.
Muryar nan da kuka ji ta Hajiya Fatima Lami Kurfi ce wacce ta sake tabbatar da cewa shekaru ba sa hana karatu tana yar shekara 79 ta bikin sauke karatunta. Jama'a masu sauraro masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Za mu kawo muku cikakkiyar hira da Hajiya Fatima Kurfi kan abin da yasa ko kan abin da ya tsima ta ci gaba da karatu a wannan lokaci da kusan za a ce ta manyanta. Kuma a lokacin da har yanzu ake ci gaba da kiraye-kiraye ga iyaye da suke ɗari-ɗarin saka musamman ‘ya’yansu mata makaranta da su yi hakan. Da farko rahotanni sun nuna cewa an samu ƙaruwar ɗalibai mata da suke zuwa ƙaro karatu gaba da makarantun sakandare musamman a fannin koyarwa, kuma waɗannan mata sun fito ne daga yankunan karkara. Sabanin abin da ake gani a baya. Dr. Ali Idris wanda shine mukaddashin shugaban kolejin ilimin tarayya da ke Katsina yayi karin bayani kan dalilai da suka taimaka
hanyoyin fadakarwa na zamani da ake da su yanzu wanda ana gani kaje kauyuka yanzu gwamnati suna bakin kokarin su akai wuta to ta sanadiyar samun wuta din nan to zaka ga akwai hanyoyi na samun kafofin watsa labarai wanda suna gani to waɗannan abubuwa sun taimaka kwarai da gaske wajen wayar da kan al'umma musamman karkara to wannan kuma ya ƙara haɓaka shigan mata a makarantu.
Ana kira cewa mata su halarci makarantu musamman na zamani kunan a matakin irin makaranta haka ta koyar da harkokin ilimi akwai wani bambanci da yanzu
akwai bambanci wato ka san shi ilimi na mace da akwai abubuwa da dama waɗanda sukan sa iyaye ba su sakin jiki sosai wajen tura ‘ya’yansu musamman mata a makarantun boko daga ciki ka san akwai al'ada akwai waɗannan abubuwa sannan kuma musamman waɗanda suke karkara akwai rashin wayewa na amfanin abin mace ta yi abin da aka ɗauka da mace kawai shine ta yi aure ta kula da ‘ya’ya ta abin da aka ɗauka kenan to zaka iya danganta su da al’ada da kuma rashin fahimta ko ina mace take to babu laifi a fita ta yi ilimi saboda inda take ɗin nan za ta iya taimaka ma al’ummar da suke a wurin ta wayar da su su fahimta to yanzu akwai wannan fahimta ɗin kamar makaranta ce ta horon malamai aikin koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda ake buƙatar mata musamman. Su taka muhimmiyar rawa kai saboda ita mace dama malama ce Allah halicci ta malama kuma ita mace take tare da yara ka sani ko da wani lokaci tun daga nan mace take fara koya ma yara to ita dama wannan ina jin shine ya ƙara ba su ƙwarin gwiwa cewa su yi sha'awar aikin koyarwa
nan irin matakin ita wannan makaranta ta ku za ka ga akwai wasu darussa za ka ga kaman matan suna ja baya da su akwai koyarwa na kwasa kusa da mata ba su shiga
ka sani kaman da naga maka maganda ce ta horon malamai kwasa kusan da muke koyarwa kwasa kusai ne waɗanda ake koyar da su kananan makarantu makarantun primary kuma kananan makarantun secondary to saboda haka nan za ka ga duk kwasa kusai ne waɗanda suke dama ba ana koyar da su dan su koyar da yara ne su waɗannan kwasa kusai din to saboda haka za ka samu kowane course da muke koyarwa nan mata suna shigan shi
mun zaga wasu kolejojin ilimi mun ga ana irin darussa na degree ana yi
in ma muna yi mun ma yayi dalibai yanzu zamu yayi kusan dalibai kashi na uku kenan
to ya yawan mata yake a cikin waɗannan wanda kuka yayi
ai kamar inda na ga maka yanzu wayewa ta fata yi yawa fiye da yanda kowa yake tsammani mata yanzu sun fahimci amfanin ilimi
Dr. Aliyu Idris yayi kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimakawa mata domin akwai masu sha'awar karatu amma rashin abinda za a tafiyar da karatun yana kawo masu cikas
wani lokaci rashi zaka ga talauci yana dan ya kushe wato sha'awar su na karatu din to amma yanzu suna jajircewa ana hakuri da talaucin zaka ga wajen daukar dalibai gogayya ake da muka fahimci cewa yawanci abinda kan hana mata su zo makarantu din irin namu abinda ke sa su ba su zuwa da yawa saboda wasu da yawa daga ciki zaka ga suna aure to sai muka ce to waɗanda ke auren me zai sa ba za mu ba su dama su ma su rika su samu dama ya za mu ba su karatu yanda za su rika samun dama su zo su ma su samu to sai muka kirkiro da wani yanayi na part time program muke ce mashi wato shi NCE part time program kamar irin kwasakwasai ne waɗanda NCE din ne kuma duk kwasakwasan da kwana biyu juma'a asabar ake yi za su wuni a makaranta kam kwasakwasan suna da yawa saboda ka san kwasakwasai ne da wanda ai kamata akwai da su a kwana biyar sai aka matse su ake koyar da su a kwana biyu to amma suna jurewa juma'a asabar dinnan za su wuni a makaranta za a koya musu a wayannan ranakun na biyu to kaga mai gida ba zai hana matar shi ta tuba in dai yana son ta ilimi
makaddashin shugaban kwalejin ta ilimi ta gwamnatin tarayya dake Katsina ya ce idan ba a tallafawa ilimi ba to ilimi ba za ya ci gaba ba sai dai ya samu koma baya
to akwai kuma al'umma da take zage da abu nan din da makaranta din to in ba ta tallafawa tana ba taimaka mata makarantai to sai kaga abubuwa ba su tafiya yanda ya kamata to kuma bayan wannan ya kamata waɗanda suke da dama su rika taimaka ma duk inda Allah ya halicci dan adam ya halicci mai shi ya halicci mara shi eh to kuma rashi ba aibi bane ba laifi bane wannan wani al'amari ne daga Ubangiji to wasu wurare inda suke musamman yan uwanmu inda suke a kudancin kasar nan zaka ga masu hali suna kafa wasu gidauniya wani gurin wannan gidauniya din shine a rika tallafa ma irin dalibai waɗannan waɗanda ba su da hali
Zardin Sanufin Tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
A ƙarshen makon da ya gabata wato a wajajin 21 ga wata Hajiya Fatila mai kurfi ta kammala burinta na samun digiri tana yar shekara 79 da haihuwa. Hajiya Lami Kurfi ta zanta da wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa kan dalilanta na jajircewa taga ta kammala karatun nan.
Na gama shi lokacin ina da 73 kenan don shekara 6 da ya wuce kenan muka gama. Tunda aka buɗa makarantan ba a yi competition ba. Ba a yi wannan taron ba sai bana. To ka gani lokacin ina da shekara 63 kenan ko?
To Hajiya me ya ja hankalinki har kika kuduri aniyar yin karatun digiri ga waɗannan shekaru?
To abin nawa na fara daga Islamiyya ne.
Eh.
Ina Islamiyya ina yi na shekara kamar 10 ina Islamiyya. Sannan sai na zo muna nan sai muka taso daga Kaduna muka dawo abin nan da muna Lagos muka taso muka dawo Kaduna. To da muka dawo Katsina sai na shiga ACC wannan makarantar horon malamai.
Na'am.
To da muka shiga sai aka maishe ta ma a lokacin da aka cire makarantun horon malamai sai aka maishe ta secondary.
Na'am.
To mu ne muka fara daukar certificate na secondary na.
Na'am.
To na ci gaba ina cikin yin wannan din sai kuma aka zo aka buɗa wata diploma wadda take tare da Stanford University.
Eh.
To saboda haka da na gama wannan to ni ina zanne gida ni kadai ba yara ba kowa yara kowa ya gama karatu kama gaban shi da gani sai mai gidan saboda haka na ci gaba da karatu sai na je na shiga wannan diploma shekara uku na yi na gama shi to ina nan gida sai kuma ga aka bude wannan university alƙalam
eh
game da ta addinin musulunci to dama can abun da nake sai kenan saboda haka sai naje na shiga wannan din
eh na ga course din da kika yi shine course din addinin islama ko wato islamic studies
eh sai islamic studies arabikan islamic studies
na'am to hajja a wancan shekaru na baya baki samu lokacin yin karatu bane shi yasa yanzu kika yi a waɗannan shekaru naki hash 73
eh lokacin to idan da muka tashi garin mu dai ba makaranta ko da yake tsararraki na lokacin aka buta makaranta primary garin mu
na'am
kamar mai gidana da suka yi suka zuna aka sai su kai
na'am
to amma mu nan garin babu amma an sanya wasu saboda aka yara yan kadan aka cincinta aka sanya su kuma dai ban shiga ba sai bayan na yi aure mai gidana shi ya koya mani karatun yadda zan yi karatun rubutu karatu da rubutu to nan na koyi karatu da rubutu da abu bayan nan sai ya zo shi kuma ya gama yana aiki yana titin sai ya zo kuma ya tafi karatun digiri din shi a Ingila to sai ya same shi ta to sai muka ci gaba da ya ci gaba kuma da koya mani shi mai son koyarwa ne kuma mai son a yi karatu ne saboda haka sai ya tsaya mani ya sayo min littafi akwai littafi wani essential English for foreign students to sai ya sayo mani shi sannan akwai classes British Council suka buɗe wani class na baki haka nan sai muna haɗuwa akwai mutane daban-daban su German ne French ne na kasashe daban-daban sudan Africa haka to sai muna zuwa muna yin wannan course muna koyon Turanci kuma a gida ni na ci gaba ina yi da littafin da ya bani to har muka gama nan na cincin turancin da na cincin ta
na'am
muka dawo gida haka idan muka dawo gida kuma dai na ci gaba dai da dan cincin abubuwa haka dai informal education dai haka
na'am
to da na samu wannan sai na gani to bari in yi formal education din in gani shi ne sai na je na shiga ATC din nan kenan
to hajja ganin cewa wasu mutane zaki ga suna ganin cewa lokaci ya kure musu ba za su iya karatu ba ko akwai sauran lokaci ke gashi kin yi karatu a waɗannan shekaru ko da nan mutane akwai wata amsa da zaki ba su na ganin cewa ganin suke lokaci ya kure musu ba za su iya karatu ba
to ai ka mutum ba zai ce sai ya sa lalace a jikin shi in ba haka ba ai kamar yadda na ce maka ai karatu ba ya da iyaka ba a tsoha ga koyon abu ko menene ma ni a yadda ni na dauka ba a tsoha ga koyo tun daga hadisi ma ya nuna tun daga haihuwarka har zuwa sai dai in ka mutu a ci gaba da koyo saboda haka ai kaga ba lokacin da za a ce an tsoha
na'am
saboda haka ni dai nayi kuma din lalle akwai sumantuwa ta wani abubuwa a karanta wani subject din amma ji domin ma da na yi tare da yara din da muka shiga shekara hudu wasu suka gama amma yawancinmu yan dattawa da dattawa din haka lokacin da ya dama dai na girme su amma dai nan mu wajen mu goma sai da muka maimaita shekarar
na'am
eh muka samu abin nan sare ko ba sai da muka maimaita shekarar sannan muka gama
to haja ya kika ji ganin cewa yawanci ajinku kusan da jikokin ki ne malaman ma da jikokin tike da kuma
ya kika ji to ban ji wani abu ba na ji dadi saboda suna ƙara karfafa mana suna cewa karatu na yana karfafa musu nasu saboda suna gani na ɗan sun ga su za su kwanta sai su kalle ni su ce to yanzu kaman ga mama tana tsaya tana karatu to mun kwanciyar me za mu yi to saboda haka ya ba karfafa ma yara da yawa gani na din nan haka ya karfafa ma yara da yawa
na to ko hajja tana da wani kudi na yin amfani da karatun ganin cewa wasu suna yin karatu domin su samu aiki musamman aikin gwamnati ganin cewa ga cikin a wannan shekaru
shekaru na ai na san sun wuce lokacin da na gama ATC din nan ko da yake na san akwai da dama waɗanda daga shigar su ma ATC din sai a ba su aikin titin in sun hutu sai su je suna koyarwa to shekaru na ya kusa wuce na ya kusa kai na ritaya amma bai wuce ba amma duk da haka ni ban je na shi ta dauke ni aiki ba ni dai na yi ni ilimin nake so in sani kuma ina yi sai kuma na zo in san formal education abinda ake cewa formal education. To shi yasa sai na ci gaba ina yi to sannan kuma gashi na zo ina da makaranta. Ina da makaranta Fatima Memorial Islamic College. Muna da nursery, primary da secondary. To kaga in kuma ni ban yi ilimin nan ba ai ban san yadda za a tafiyar da ko malaman ba ko wani yayi wani abu an bashi wani punishment ko mene ka gani ban san abun ba
na'am
amma in nayi karatun ka gani na san abin da kenan
na'am to Hajja menene fatanki ga wannan karatu da kika yi da su kuma al'umma menene fatanki da karshe
fata na in taimaka ma al'umman mu kuma fata na karatun addini in ƙara sanayyar abin da ke ciki in ƙara saninye yadda zan rayuwa ta rayuwa hanya biyu ce hanya shiga aljanna da hanya shiga wuta to ina in san hanyar da zan kauce mata shiga wuta kuma in san hanyar da zan shiga ta shiga aljanna
to madalla ni
fata na da nake yi abin nan da shi kuma sannan in taimaka ma masu tasowa yara su ma su tashi su so ilimi din nan su maida hankali gare shi kar su lalace da neman ilimi
Makon jiya ne muka gabatar muku kashin farko a hira da wakilin sashin Hausa Abdul Wahab Muhammad yayin da shugaban cibiyar bunƙasa ilimi a jihar Bauchi Alhaji Aliyu Gambo wanda yana daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taro kan bunƙasa ilimi karkashin wani shiri da cibiyar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID take daukar nauyin sa musamman a arewacin Najeriya ga ci gabar hirar da suka yi
to wannan shiri idan aka duba ta bangaren mata fa akwai wani shiri wanda yake hada da su
sai ma kaman bangaren access and fragility wato bangaren enrollment wato bangaren sa yara a karatu din an kasa karatu din wannan bangaren yana shine bangaren da yake kula da yaki da jahilci kaman da na fada a baya an lura cewa non formal education wato ilimin yaki da jahilci babban al'amari ne hanya ce kuma mafi sauki na samar ma yaro ba ma yaro ba wanda bai samu daman yin karatu ba a lokacin da ya kamata ya karatu to wannan hanya ita ce hanya mafi sauki wato a turanci shortcut wanda za ka yi shekara gajeruwan hanya alhamdulillah gajeruwan hanya to a wannan tsarin na wajen non formal din an tsara irin ayyuka da da ai kashi-kashi wanda a cikin ayyukan ya kunshi ya mata akwai abin da ake kira basic literacy na yara wanda shekaran su bai dara shekara 12 ba wato daga shekara 6 zuwa shekara 12 sannan akwai rukunin yara wanda shekarun su bai dara 17 ba su kuma wannan rukunin shekara 12 ne zuwa 12 zuwa 17 su ne muke kira adolescent youth center sannan akwai adolescent girl center wannan youth center din nan su ne yan shekara 12 zuwa 17 waɗannan maza ne zuriya sannan akwai adolescent girl center idan ka lura mafi yawan yaran nan da ake maganan miliyan 10.5 ko miliyan 11 a kasan nan mafi yawancinsu wallahi mata ne daga ciki musamman a nan jihar Bauchi rukunin waɗannan wanda ba su samu daman yin karatu a lokacin da ya dace ba mafi yawanci mata ne to shi yasa ita wannan sabon tsari na NEI Plus ta fito da shiri na musamman akan Adolescent Girl Learning Center za a buɗe Learning Center cibiyan koyon ka wanda shekarunsu bai wuce 17 ba in shekara 12 zuwa 17 duk shekara akwai ajujuwan da za a bude idan an bude wannan shekaran wata shekaran za a kara wata shekaran a kara har zuwa shekara 5 to iya adadin da ake tsammanin za a ilmantar da su to wannan tsari na non formal akwai akalla dalibai 1,500
naga wannan shiri kawai a nan jihar Bauchi akwai yankunan kananan hukumomi goma ne kawai za su amfana kuma jihar Bauchi tana da yankunan kananan hukumomi 20 ne ko ne yasa haka
to alhamdulillah ka san wannan hukuma ta kasan America tallafi suka kawo. Sun kawo tallafi ne domin su inganta mana yanayin yadda muke gabatar da ayyukanmu. Wannan haƙƙi daman na bada ilimi ko samar ma ilimi ma al'umman da ba su samu daman yin karatu, iya karatu da rubutu ba a lokacin da ya kamata su yi, haƙƙi ne na ita wannan hukuma, wato Bauchi Agency for Mass Education. To alhamdulillah sai gashi tallafi ya zo daga kasan America. Su kuma suka ce za su fara da ƙananan hukumomi guda goma, domin goma ɗin nan ya zama kamar misali zakaran gwajin dafi, ko kuma a ce su ne focal local government wanda da a fara musu tallafi. Mu kuma idan muka ga abin da suka yi, sai mu kuma mu yi irin nasu a sauran ƙananan hukumomi. To alhamdulillah waɗannan ƙananan hukumomi guda goma, akwai Bauchi, akwai Alkaleri, akwai Gamawa, akwai Misau, akwai Ningi, akwai Toro, akwai Itas Gadau, akwai Shira, akwai Darazau, akwai Misako, su ne guda goma. To wannan hukuma namu a ƙarƙashin jagorancin ita babban sakatarin wannan hukuma Haji Alu Abubakar Tafawa Balewa, ta ɗauki alƙawarin aiwatar da irin wannan ayyuka da wannan hukuma ta America da ta yi a ƙananan hukumomi goma. Ita kuma wannan hukuma ƙarƙashin jagorancin Haji Yaluwa za ta aiwatar da irin waɗannan the same shirin hukumomi goma da ya rage.
In kaman wannan sun na ƙasar America sun tattare nasu ne, za ku ci gaba da wannan sauran yankunan ƙananan hukumomi ko kuma dai ana tafiya ka faɗa da ka faɗa?
Alhamdulillah yadda ka faɗa ɗin nan abu biyun duk haka za a tafi da su. Za mu tafi ka faɗa ka faɗa, sannan kuma a ƙarshen program ɗin shekara biyar tafi da sauran santotun duka gaba ɗaya na ƙananan hukumomi guda 20 ɗin ya sake komawa kan ita wannan hukuma ta yaɗa ilimi. A baya ma abinda aka yi kenan akwai santoti guda 40 a ƙananan hukumomin da aka yi da su NEI na wancan karan. Bayan wannan program ta ƙare, sannan ita wannan hukuma ta ci gaba da gudanar da waɗannan santoti ɗin. Wannan dama haka tsarin yake, haka alƙawarin yake, kuma akan wannan niyya muke.
Masu haro da wannan rahoton Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitaccen labaran duniya.
Wa taƙaice, ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojojin Riek Machar, mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu na farko, an mai gurbinsa bayan da Machar ɗin ya yi ɓatan dabo a cikin farkon wannan watan. Machar ɗin dai ya yi haka ne saboda tsoron kar sojojin abokin gabarsa da shugaban ƙasa ya salwaki su hallaka shi. Bukatar mai gurbinsa ko da wani cikin sojojinsa ko kuma goya bayansa ya taso ne a jiya Asabar bayan da ya gaza cimma wa'adin sa'o'i 48 da shugaba Salva Kiir ya bashi na ya dawo babban birnin kasar ta Juba. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai jiya Asabar a Kabul a babban birnin Afghanistan, inda mutane 80 suka mutu, kana wasu 231 suka samu rauni daban-daban, lokacin da wasu bayan Allah ke zanga-zangar lumana. Sanarwar da ta fito daga ma'aikatar cikin gida na kasar ta ce mahara uku ne suka kai wa masu zanga-zangar hari. Taron wata-wata da kungiyar 'yan India ke yi a New Hampshire na wannan karin ya rikide ya koma batun siyasa, domin ko daga farko har ƙarshensa taron batun zaben Amurka ne aka tattauna. Wasu daga cikin batuwan ko da suka tattauna akai sun hada da cewa duk wanda za su zaba ya zamanto wanda yake ganin kimar su ne.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.